Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin sati kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Alhamis 3 ga watan Agusta shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai.
To Hawa, shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira da a gaggauta sakin shugaban Niger Muhammad Bazoum wanda aka hambare a makon jiya a wani juyin mulkin da sojoji suka yi. A yau Alhamis ne ake sa ran tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai gurfana a gaban wata kotun tarayya da ke nan birnin Washington DC. Hawa kuma za a ji cewa Morocco ta doke Colombia da ci ɗaya da babu mai ban haushi a gasar cin kofin duniya ta mata kuma ta kafa tarihi.
Kanin labaran kenan, a bangaren rahotanni za a ji cewa sojojin da suka yi juyin mulki a Niger sun yi watsi da matakan da kungiyar ECOWAS ta dauka a zaman da ta yi a Abuja a ƙarshen makon jiya. Inda suka ce babu wata barazana da za ta sa su ja da baya. Idan shirin ya leƙa Najeriya, za ku ji yadda gwamnatin jihar Borno ta rarraba kayan abinci ga mutane 13,000 domin rage musu raɗaɗin halin da suka tsinci kansu sakamakon cire tallafin man fetur da gwamnatin ƙasar ta yi. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafa a cikin shirin, ciki kuwa har da shirin lafiya uwar jiki tare da Hawa Umar. Amma yanzu sai a ƙara gyara zama domin sauraron labaran kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labarin. Yau Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira da a gaggauta sakin shugaban Niger Muhammad Bazoum wanda aka hambare a makon jiya a wani juyin mulki da sojoji suka yi. Biden a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce Niger na fuskantar babban kalubale ga demokradiyyarta. Al'umman Niger na da 'yancin zaɓar shugabanninsu, sun bayyana ra'ayinsu ta hanyar zaɓuka na gaskiya da adalci, kuma dole ne a mutunta hakan, in ji Biden. Manyan hafsoshin tsaro na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka sun kammala taron kwanaki biyu na tattaunawa makwabce ta Najeriya game da halin da ake ciki. Kwanaki bayan juyin mulkin, kungiyar ECOWAS ta sanya takunkumi kan shugabannin da suka yi juyin mulkin, tare da sanya wa'adin ranar Lahadi sun maido da Bazoum tare da yiwuwar yin amfani da karfin soji idan ba haka ba. A yau Alhamis ne ake sa ran tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai gurfana a gaban wata kotun tarayya da ke nan birnin Washington domin fuskantar tuhuma kan yunkurinsa na yin watsi da faduwarsa zaben 2020. Gabanin gurfanarsa a yau Alhamis, an tsaurara matakan tsaro a yankin da kewayen da ke harabar kotun. Ana sa ran Trump zai bi tsarin da ake kafin gudanar da wanda ake tuhuma, ciki har da ɗaukar hoton yatsansa da kuma amsa kin amincewa da laifin da ake tuhumarsa. 'Yan ƙasa masu taya alƙali yanke hukunci ne suka amince da tuhume-tuhume guda huɗu kan Trump a cikin wannan makon da suka haɗa baki don damfarar Amurka da yunkurin kawo tsaiko don hana masu kaɗa ƙuri'a haƙƙinsa na gudanar da sahihin zaɓe. Masu gabatar da ƙara sun ce a cikin tuhumar da ake yi na cewa Trump ya sha yin iƙirarin magudin zaɓe da ya san ba gaskiya ba ne, kuma ya tursa su jami'an zaɓen jihohi da mataimakin shugaban ƙasa na lokacin Mike Pence da su ɗauki mataki don tabbatar da Trump ya ci gaba a kan karagar mulki. Aƙalla mutane 13 ne suka jikkata a Koriya ta Kudu bayan da wani mutum ya tunkari wata mota a kan titi, sannan ya fito daga cikin motar ya fara daɓawa mutane wuƙa a cikin wata cibiyar kasuwanci a birnin Songnam. 'Yan sanda sun ce aƙalla mutane 9 ne suka mutu sakamakon caka musu wuƙa, sannan wasu 4 suka jikkata. Basu tabbatar da ko wasu na cikin mawuyacin hali ba. 'Yan sanda sun yi wa wani wanda ba a tantance ba ko wane ne ba tambayoyi, wanda aka kama a wurin da lamarin ya faru, basu ce open ba kan wani dalili na kai harin.
Kuma kaɗan Sarfili zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda sojojin da suka yi juyin mulki a Niger ɗin suka yi watsi da matakan da kungiyar ECOWAS ta ɗauka a zaman da ta yi a Abuja a ƙarshen makon jiya. Suka ce babu wata barazana da za ta sa mu ja da baya a manufofin da suka sa a gaba. shugaban majalisar CNSP ta sojojin da suka hambarar da shugaba Muhammad Bazoum. General Abdulrahman Tchiani ne ya bayyana hakan a jawabin da ya yi wa al'umma kasar ta kafar talabijin a daidai zagayowar ranar 3 ga watan Agusta da Niger din ta sami yancin kai. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Muminu Barma ya aika mana da ƙarin bayani kamar yadda za ku ji.
Matakin dakatar da tallafin manyan kasashen duniya na daga cikin jerin abubuwan da General Tchiani ya tabo a wannan jawabi.
Nous avons été surpris par leur empressement à condamner la prise de pouvoir.
Yana mai cewa mun yi mamakin yadda waɗannan kasashe aminai suka yi hamzarin yin tur da juyin mulkin da majalisar CNSP ta jagoranta har ma suka fara hukunta nishar da al'umarta. Tare da dakatar da hulɗar da ta shafi ayyukan da suke gudanarwa a fannin tsaro.
S'agissant de la CEDEAO et de l'UEMOA, c'est avec une stupéfaction que les Nigériens ont appris les sanctions illégales.
Ya ƙara da cewa su kuwa CEDEAO da UEMOA cikin yanayin ɗaurin kai ne 'yan Nijar suka samu labarin sun kakaba wa ƙasar takunkumi irin na rashin imani da rashin adalci da saba doka. Hasali ma a tarihin wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa ba taɓa ɗaukan irin wannan mataki kan wata ƙasa ba. Karan farko kenan da irin haka ke faruwa ba tare da tuntuɓa ba, har ma da yi wa ƙasar nan kamuwar kuɗaɗenta a bankuna tare da barazanar amfani da ƙarfin soja.
Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie rejette en bloc.
Yace majalisar CNSP ta yi watsi da waɗannan jerin takunkumi kuma ba wata barazanar da za ta sa ta ja da baya daga matsayinta. Niger ba za ta yarda da kowane irin katsalandan a harkokin cikin gidanta ba, saboda haka yayi kiran dukkan 'yan ƙasa su haɗa kai domin murƙushe wannan yunkuri.
A gaida Sulaiman Muminu Barma da wannan rahoto da fatan za a yi mana afuwa. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za a iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Sarfilo da cigaban labaran duniya.
Shugaba Vladimir Zelensky ya ce Ukraine tana yin iya kokarinta tare da abokan aiki don ƙara samar da tsaro na sararin samaniya. Ukraine ta ce harin da Russia ta kai tashar jiragen ruwa ta Izmail ya lalata tank 40,000 na hatsi. Jami'an ƙasar Ukraine sun ce harin da Russia ta kai ranar Alhamis ya afka wani coci mai cike da tarihi a birnin Kherson, wanda ya raunata akalla mutane 7. Wurin da aka yi harin dai shine babban cocin St. Catherine, inda hukumar bayar da agajin gaggawa ta Ukraine ta ce wani hari na biyu da aka kai ya raunata wasu ma'aikatan agaji 4 da ke aikin kashe wuta bayan harin na farko. Yau Alhamis, ƙasar Thailand ta shiga cikin rikicin siyasa yayin da aka ɗage zaben sabon firaminista, wanda ya ban masarautar ba tare da sabon shugaba ba ko sabon gwamnati ba, kwana guda bayan da jam'iyyar Mopoad Party ko MFP ta lashe zaɓe. Ta fice daga ƙawancen nata, wanda ya haifar da zargin cin amana. An dai tsara gudanar da zaben ne a ranar Juma'a 4 ga watan Agusta. Wannan rashin tabbas na siyasa na zuwa na watanni 3 bayan da MFP ta lashe mafi yawan kujeru a zaɓuka, wanda jama'a suka kausa suka tare da yin watsi da gwamnatin tsohon janar Prayuth Chan-o-cha mai ƙawancen da sojoji. Fiye da 'yan ƙasar Thailand miliyan 14 ne suka zaɓi MFP da tsatsauran ajandarta na yanke sojoji da kan karagar mulki da wargaza tsarin tattalin arziki da kuma gyara dokar cin mutuncin masarautar, wadda ta haramta sukar daular mai ƙarfi. Daga ƙarshe, ƙasar Morocco ta doke Colombia da ci 1 da babu mai ban haushi a gasar cin kofin duniya ta mata, kuma ta ƙara kafa tarihi. Morocco ita ce ƙasa ta farko daga Laraba ko Arewacin Afirka da ta kai wannan mataki a gasar cin kofin duniya ta mata. Ƙasar Morocco ita ce ɗaya tilo daga cikin ƙasashe sabbin shiga gasar, har 8 da suka samu ci gaba. Ƙwallon da Morocco ta samu nasara ta zo ne dab da rabin lokaci, inda Anisa Lahmadi ta samu nasarar jefa bugun fenalti raga. Nasarar ta sa Morocco ta tsallake zuwa matsayi na biyu a rukunin bayan Colombia, sannan ta fitar da ƙasar Jamus mai riƙe da kofin sau biyu a gasar. BOA
gaida Sarfila Hashin da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, al'ummar Najeriya da dama sun shiga halin matsi tun bayan soke tallafin mai da gwamnatin Bola Tinubu ta yi domin ragewa al'ummar raɗaɗin halin da suke ciki ko kuma suka tsinci kansu. Gwamnan jihar Borno da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar, Farfesa Babagana Umar Zulum, ya raba kayayyakin abinci ga al'ummar jihar su 13,000. Ga wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu da cikakken rahoto.
Sakamakon matsayi da halin da jama'a suka fada ciki na cire tallafin man fetur da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi, gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya raba kayayyakin abinci da mutane 13,000 a sansanin yan gudun jihar da ke garin Jummuna, wanda ya haɗa da shinkafa da wake da masara zaman irin shuka kuma tsabar kuɗi naira 5,000 haɗa da tura min mata. Yayin da yake kaddamar da rabon kayayyakin tallafin, gwamnan jihar Borno ya ce ko mutane miliyan 1,800 za su amfana da wannan tallafi a kannin ganan hukumomi 27 da ke jihar Borno. Wannan yace daukan wannan mataki ya zama dole idan aka duba irin halin matsalancin rayuwa da jama'a suka fada sakamakon cire wannan tallafi na man fetur da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi. Ko shakka babu raba wannan kayayyakin tallafi da gwamnatin jihar Borno ta yi zai rage irin wahalarin da jama'a ke fama da shi na matsalancin rayuwar da suka fada sakamakon wannan cire tallafin man fetur din. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya ci gaba da bayanin sa yana mai cewa
mun zo nan ne don saboda mu raba abinci ma mutane da ba su da shi. Mu a Borno mun fara ya kai wata daya ba da abinci ma mutane tun lokacin da president ya yi magana a ba mutane abinci don saboda tsadan kayakin da suka tashi dalilin kara farashin mai. To shi yasa muna nan yanzu mun raba ma maza 5,000 a wannan IDP camp, mata 8,300 mazan sun karbi a tufa 1,500 mazan sun samu abinci. Ina so tunatarun ku cewa wannan abu mun fara ba yau bane, tun a fara mun tabbatar cewa mutane suna shan wahala mun fara.
To ko me jama'an da suka amfana da wannan kayayyakin tallafin ke cewa?
Wa ga rabu ka alhamdulillah
kana jin daɗi ko na mun za maka faru kuna karancin abinci anan ko kai daga ina kake?
A fa Allah ka
oke da malam ko gurin hijira ne ka kuna gurin hijira ko? To Allah ya kare. Yawwa ya sunan ka?
Ali Musa.
To gashi Allah ya sa an baku abinci ko?
Eh an ba mu abinci alhamdulillah.
Ya kake ji yanzu da wannan abinci da aka baku?
Muna ci da iyalan mu, mun ji dadi wallahi sosai, Allah ya taimaka.
Kana da yara?
Ina da yara.
Don mu yaran karama?
Yara na 6.
Matan ka fa?
Mata na 1.
Na daga ina ka zo?
Daga Bamani, mutumin Bamani.
Okay, gudun hijira ne ka kana?
Eh gudun hijira ne aka wannan nan. Ya rige mu wannan wahala sosai, Allah ya taimaka.
Me aka dima yanka baka?
Shinkafa da wake.
Gudu wai.
Ah duk da aga.
Na'am, gashi Allah ya sa an baka abinci ko?
Ah, na ga ga gumar mamu mu abinci alhamdulillah.
Na'am, an baka buna?
Ah, shinkafa buɗaya da wake buɗaya.
Kana da yara ne?
Yana da yara.
Yaran ka
nawa? Yara na guda 11.
Matan ka ba?
Matan na guda 3.
Na'am, duka suna nan kuma?
Ah, suna nan.
Daga ina kuka zo?
Na kuma gumshe, gumshe na Musa.
Jallu maje ce gumna godan yana alhamdulillah kanan da yake zuna kanan da suruna larin da yara anja kalakin guzuna.
Wasu al'umman jihar Borno kenan suka amfana da kayayyakin tallafi da gwamnatin jihar Borno ta taso mun rabawa kafin ta aishi na gwamnatin tarayyan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoto, masu haro kada dai a shagala ana sauraron wannan shiri ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 101.5. Bayan haka a kodaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Shin ko kun san cewa ciwon kai ya kasu kashi-kashi? Akwai ciwon kai ga magari wanda gajiya ko rashin bacci ko hutu ke haddasawa. Akwai kuma ciwon kai wanda ke zuwa sakamakon wasu cututtuka ko kuma ya zama alama ta wata cuta kamar hawan jini, zazzabin cizon sauro, typhoid da sauransu. Sai kuma akwai ciwon kai mai tsanani da ake kira migraine wanda ke zuwa da alamu daban-daban kuma yakan iya yin tsanani sakamakon haske, ƙara ko kuma ƙamshi mai tsanani. kuma yakan dauki tsawon wani lokaci kafin ya yi sauki. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon kai mai tsanani da ake kira da migraine a turanci. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Muna tare ne da Dr. Muslim Bello Katagum dake aiki a shahararren asibitin Ni'ima dake Azar a jihar Bauchi inda yayi mana cikakken bayani game da ciwon kai mai tsanani da ake kira da migraine inda ya fara da bayani kamar haka.
Migraine ciwo ne mai tsanani wanda yake damun jama'a da yawa wanda amma kuma da jama'a da yawa ba su san cewa suna da wannan ciwon migraine din ba saboda suna daukan shi a matsayin kawai ciwon kai ne na yau da kullum sai su je suna ta shan paracetamol ko su panadol ko ibuprofen ko su diclofenac sai su ji dama-dama amma kuma bayan kwana biyu kwana uku hudu sai kasance wannan ciwon kan ya dawo kuma abun ka da ciwon kan migraine yana da kamanceceniya da waɗansu cututtukan da aka dan sani yau da kullum kamar misali malaria dan shi ma yakan iya zuwa da ji kaman amai yakan zo da amai yakan zo da irin su dan jiri yakan zo da rashin jin dadi sai ga mutun ya sha maganin malaria ya sha maganin ciwon kan ya sassauta masa amma kuma wannan ciwon kan shi bai bari ba bai kuma tafi ba to wannan yana cikin manyan alamun migraine wannan ciwo kuma na migraine ba wanda isa ya ce ga asalin abin da yake jawo shi sai dai amma ana saka ran akan same shi daga family history wato in ya kasance cewa a ɗan uwan mutum musamman iyaye na mutumin da yake da migraine ko kuma a ce kakanni ta gurin uwa ko ta gurin uba ko a zo a ce sisters ko brothers ko a ce cousins wato ɗan uwa kenan ta gurin uwa ko ta gurin uba ko ma kakanni ko kuma su babbani ko kuma su goggo so in ya kasance akwai wanda yake da irin wannan ciwon kan na migraine to ba abun mamaki bane mutum zai iya dauka amma musamman an fi gani ne ga wannan iyayen shi musamman uwa ko uba suke da shi ko kuma wanda ya kasance suna uwa ɗaya ko uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya suna iya da irin wannan ciwon kan ko kuma tana da irin wannan ciwon kan to su ma za su iya samun irin wannan ciwon na migraine wato ciwon kai mai tsanani kenan amma bayan family history kuma akwai wasu abubuwan da in mutum yana da migraine din to yana saurin daga shi musamman abin da ya hada da tsananin ƙara ko da ma ba mai tsanani bane ya kasance mutum yana zama ko ta a ce kusa da kasuwa ko inda akwai ƙara wanda yau da kullum yana yawan damun shi to ina da migraine zai saurin damun shi haka ma kuma ya kasance akwai haske a guri ko kuma rana ko kuma tsananin zafi ko tsananin sanyi ko ya kasance cewa akwai mutum yana tsananin yawan yin bacci ko kuma da baya samun hutu ga baki daya so duk wannan dai they are common causes din da za su daga mutum migraine haka ma kuma ga wanda in ya kasance yana da hawan jini ba in mamaki bane in ya da family history na migraine sai kuma ya hadu masa guda biyu ga hawan jini da man yakan zo wani lokacin da ciwon kai to sai kuma sai migraine sai su zo su hadu amma however ba wanda sai ya ce eh ga asalin abin da yake jawa migraine except sai da a ce maka family history ko kuma a zo a ce maka in an samu some changes a hormones wanda hormones din kuma waɗansu sinadarai ne na jikin dan adam wanda suke taimaka mana abubuwa da yawa na yau da kullum
Menene ma alamomin ciwon kai mai tsanani wato migraine?
Phases ne guda hudu kuma ce akwai mataki-mataki guda 1 2 3 4 wanda suke taimakawa mu gane. Muna da prodrome, muna da aura, muna da headache, muna da postdrome. So wannan prodrome din phase din farko kenan ko ince mataki na farko kenan wanda yake zuwa wa mutum wanda zai kan fara ne da kaman jin gajiya, sai ka dan fara jin jiri kadan kadan sai ka fara jin wani iri, sai ka ji kai baka dan jin dadi na wannan lokacin to wannan baya dan wuce minti 20 zuwa dan minti 30. So shi kuma aura din shine yayin da yake so ciwon kan yanzu amma bai zo ba amma daga ji ka san ciwon kan nan da minti 15 20 ko 30 zai fara zuwa maka to a lokacin ne zaka ga mutun ya dan fara rashin sa himma akan abin da yake yi sai ga mutun yana Allah Allah ya kammala abin da yake saboda ya san ciwon kan in yazo ba dole ya bar shi ya ci gaba da abin da yake yi ba haka ma kuma zaka ga mutun ya dan fara jin jirin ya dan ƙara yin yawa wannan sai ciwon kan ya dan fara ta wuya kadan 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 haka to daga nan sai ga abin ya ƙara bayyana ya ƙara yin yawa to wannan aura din nan shi ma yana taking about 15 to 20 minutes sai kuma na gaban shine headache din wato shi asalin migraine din kenan sai ya zo maka a wannan lokacin wanda in ya zo kuma in dai mutum ba ya kiyaye ba sai ga ba yanda za a iya yin magana ya yi rubutu ya yi karatu ko kuma ya yi wani abu ma daidai ga cin abinci wannan ma in ya rike shi ba zai iya ba ko motsi ko me baya so ya yi saboda tsabar tsananin wannan ciwon kan the only thing da yake so ya yi shine ya samu guri ko ta samu guri ta kwanta ya kasance sun yi shuru kuma sun ji guri mai shuru guri mai iska so wannan shine dai abubuwan da da ko ince daga cikin manyan alamomin shi wani sai kan zo musu kuma da tsananin ji kamar amai waɗansu ma har sai kasance sun yi amai ga ciwon kai ga kuma jin aman ga kuma yin aman sai kuma kasala ya zo sai mutum ya ji rashin daɗi sosai sai wani ya jin kunci wato kamar depression kenan ta duka yana aukuwa ga mutumin da yake da irin wannan ciwo na migraine din
menene bambancin migraine da kuma ciwon kai na gama gari ko kuma headache a turanci.
Shi kanshi migraine din ana considering din shi a matsayin form of headache ne, wato shi ma wani fanni ne na ciwon kai, saboda ciwon kai yana da fannuka daban-daban, to migraine wani fanni ne na wannan ciwon kan. Sai sa duk lokacin aka ce mutum yana da ciwon kai wanda aka gano cewa wannan ciwon kan ba wai daga irin su malaria bane, ko su typhoid, ko kuma gajiya, ko kuma wani makamancin haka, to akan yi tunanin cewa migraine ne. So boda shi migraine yana da tasiri sosai a cikin al'umma yau da kullum. Kuma babban abin da zai bada mamaki ma shine akalla mutanen da suke da ciwon kai, to zamu iya cewa kashi 20 din su ciwon kan su saboda migraine ne. Amma kuma suka dan sha maganin da wanda bai da migraine ne sha, sai ga dan musu aiki na wannan lokacin, sai dai amma shi zai dawo. Saboda haka mu gane cewa da ciwon kai, da shi wannan ciwon kai mai tsananin, dukkan su abu ɗaya ne, sai dai kawai ɗaya yana kasan ɗaya, wato migraine yana kasan general headache. So headache din nan shi ma kuma akwai other forms din shi, to migraine kawai dai wani daga cikin ire-iren wannan ciwon kan ne.
Kamar wasu irin illoli ne ciwon migraine ke iya haifarwa?
Mutumin da ya samu irin wannan ciwon kan ba zai iya sa himma da ƙwazo akan yin wani abu ba, kama daga aiki ne, karatu ne, tuki ne, a rubutu ne, ko magana ma mutum ba zai iya ba. So kai kenan in ana buƙatar shi ya wani abu mai muhimmanci a wannan lokacin, ko wannan a wannan ba abin da zai sa iya, saboda wannan tsananin ciwon kan yana hana sakat, wayan su ma yakan hana su bacci, wayan su yakan hana su karatu, yakan hana su cin abinci, yakan hana su wanka, yakan hana su yin komai. To kaga mutum ya kasance baya in ko daya a ciki, to kaga akwai matsala. Daidai ga sallah ma mutum in yayi wasa sai da ya ci a kwance, saboda wannan ciwon kan ba irin wanda zai iya sa shi wani abu bane, saboda tsaban tsananin shi. To wannan ya cikin manyan illolin wannan ciwon kai na migraine.
Kamar suwaye suka fi cin karo da migraine?
Bincike ya nuna cewa dai yawanci mata ne, musamman wanda suke daga shekaru 14, shekaru 15, 16, wato wanda suka dan fara girma kenan, har zuwa shekaru kamar a ce 36 zuwa shekaru 40. However, maza su ma suka iya samu, amma zai wahala zuwa cikin kadan shekara 40 yayi sama yana da migraine. Ba ina nufin cewa ba a taba samu ba, akan dan iya samu, amma yakan yi wahala a ce dan shekara 40 yana da migraine. Amma ba mamaki bane daga dan shekara 13, 14 har zuwa shekara wannan 37 zuwa 40 din nan a ce muka yana da tsananin migraine, musamman mata. To su na mata kuma dalilin da ake tunanin cewa nasu zai iya fin yawa, akwai hormonal changes, wato na sinadarin da na faɗa kenan, wanda in suka canza ko kuma suka ƙara yawa, ko kuma suka ƙara hawa suka yi sama, irin su serotonin tare da sauransu haka, to sukan iya samun wannan changes din. Sai sa yayin da mace take al'ada, wato menstruation kenan, suka samu tana samun tsananin ciwon ciki, wannan sai ta zo mata da ciwon kai, wani abu muna irin shi wai menstrual migraine kenan. To ga al'ada ga kuma migraine sai haɗu a lokaci ɗaya, amma yanda ta gama wannan al'adan sai wannan ciwon kan migraine din nan sai shi ma ya tafi. So ba ma zallan shi ba, sai sa yayin da wannan hormones din nan suka canza, za ga mace in tana al'ada ba ta jin daɗin magana, ba ta jin daɗin abinci, ranta ya daɓaci, wacan tana so guri mai shiru, wacan ba ta so ta yi magana, to haka shi ma wannan ciwon kan migraine din, muna tunanin hormonal changes din yakan iya jawowa ya sa abin ya fi aukuwa a mata. Amma da maza da matan da suke daga shekarun da na faɗa, to ba mamaki ba ne wannan ciwon migraine ya kama su, ya musu kuma tsanani.
Shin ana iya warkewa daga ciwon migraine?
To ba za a iya cewa dai za a iya warkewa daga migraine ba, a zo a ce ga baki ɗaya migraine ya tafi a lokaci ɗaya, ko cikin sati ɗaya, ko wata ɗaya, ko shekara ɗaya. A hankali a hankali ne, wanda har Allah zai yi a zo a ci nasara har sai ya zo ya tafi ga baki ɗaya. So gaskiya shi warkewansa yayin da mutum ya kiyaye abubuwan da suke ɗaga masa ne, shan magani tare da kuma ikon Allah, sai ga abin ya zo ya tafi, abin ya zo da sauƙi. Saboda kamar yadda na faɗa, tun da dai ba a san asalin abin da yake kawo shi ba a likitance, to kuma kenan ba yanda za a iya zo a ce ga asalin lokacin da za a iya cewa zai tafi, sai dai kawai a yi addu'a, a sha magani, a kiyaye abubuwan da suke iya ɗaga shi, tare da kuma yin haƙuri har Allah ya zo ya sa wannan cuta na migraine ya zo ya tafi insha Allah.
Wasu ma hanyoyi ake bi don magance ciwon migraine?
Shi dai ciwon migraine yana da magani kala biyu, muna da pharmacotherapy, muna da kuma non-pharmacotherapy, wato wanda za a sha masa magani da wanda kuma ba za a sha masa magani ba. To zan fara da wanda yafi sauƙin, wanda shine wanda ba sai ma an sha masa maganin ba abin zai iya zuwa mutum ya sauƙi, is more of kaman prevention kenan, wato kare kai daga ma samun abin da suke dagawa. Daga na cikin farko shine duk inda ya kasance cewa mutum zai yi, yana da kyau kare bar cikin shi da yunwa, kuma kare bar jikin shi da kishi, yana samun cin abinci akan kari, yana shan ruwa akan kari, kar mutum ya kasance zai yi aikin da ya san ya fi ƙarfin shi, ko kuma mutum ya ce ba zai yi bacci ba, ko kuma ga wanda baya samun bacci ya gagara zuwa asibiti don samun taimako na maganin da an san insha Allahu ta'ala ya sha zai taimaka musu gurin bacci. Haka ma kuma duk inda akwai tsananin ƙara ko kuma haske ko kuma inda ya kasance akwai wani irin wari ko da ma a ce a odor dai generally ko da ma mai kamshi ne ko mai wari ne ko hayaki to mutum ya kamata ya guje shi. Haka ma kuma yayin da in ya kasance mutum yana samun wani damuwa da yake ran shi wato stress kenan generally wanda zai iya sa masa dogon tunani to shi ma yana iya daga wanda migraine ne to shine best treatment din da za a ba mutumin da yake da migraine in dai prevent wannan abun ko kuma kare kansa daga shan wannan abubuwan so koda migraine din ma yazo to da Allah subhanahu wataala zai zo da sauki. Batun shi kuma pharmacotherapy wato magungunan da ake sha sun rubu kashi biyu, akwai abortive management ko kuma a ce abortive therapy, akwai kuma preventive therapy wato yayin da mutum yake da migraine din ya tashi a wannan lokacin akwai maganin da aka sha wanda insha Allah cikin awa ɗaya ko ma ƙasa da awa ɗaya sai wannan ciwon kan ya ragu kuma ya tafi. Akwai wanda kuma akan sha akai akai daga lokaci zuwa lokaci wanda ba zai hana ciwon kan daga ma daukuwa ko kuma daga aukuwa da farko. To wayannan magungunan kuma suna nan group group kala kala, muna da su alkaloid haka, muna tare da su beta blockers, muna da su calcium channel blockers, tare da different groups din da ba zan iya faɗan sunayen magungunan ba saboda tsoro na shine kar mutane su dan ji wa'ansu su je su saya su yi abusing din shi.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai Dr. Muslim Bello Katagum, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Masu aro yanzu kuma ga sakonnin da kuka aika mana ta email.
Bari mu fara da sakon Sani Muhammad Chindo daga unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya, wanda ya ce salam VOA Hausa. Hakika dakatar da zanga-zanga bayan ganawa mai ma'ana da kungiyar Kwadugo ta da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi daidai. Allah ya sa a samu daidaito a tsakani. Da ƙarshe nake addu'a Allah ya kawo sauƙin rayuwa a ƙasar mu Najeriya, amin suma amin. Sai sakon Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Difa, wanda ya ce salam VOA Hausa, da fatan kowa lafiya. Kira na zuwa ga ƴan uwana al'ummar ƙasar mu ta Nijar, shine mu yi addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu. Sai kuma sakon Yakubu Mai Aski Badaraka da Sanusi Madate da Mamman Sani Dauda da yaro Buniya garin Malam da Hassan Hamza Sule Tankarkar daga jihar Damagaram a jamhuriyar Nijar, waɗanda suka ce salamu sashin Hausa na VOA, barkanku da wannan lokaci. Muri abin da muke so kungiyar ECOWAS ta fahimta shine batun kokarin kawo wa sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar mu ta Nijar ba shine mafuta ba. Kamata yayi a hawo teburin sasantawa dan ganin an kamo bakin zaren a cikin sauki. Da ƙarshe muna fata da addu'a Allah ya kawo mana daidaituwar al'amura a cikin ƙasar mu ta gado wato Nijar. Sai kuma sakon Haddabi Mai Kwamfuta Mai Yama daga jihar Kebbi Najeriya, tare da Adu A Hamza Daura da Comrade Ilyas Yakubu Tigawa da Sanusi Madate da Magaram da Isa Jikan Mai Saje Toro, waɗanda suka ce salam. A yau mun shigo wannan fili ne domin ku ba mu dama mu yi tsokaci dangane da zanga-zangar kungiyar Kwadugon Najeriya. Wannan mataki da suka ɗauka sanadiyar tsadar rayuwa mun san ba da gaske take yi ba, duba da irin yadda da an biya musu bukatunsu shikenan kawai ba za su koma waiwayen halin da talakawa suke ciki ba.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaicen, yau Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira da a gaggauta sakin shugaban Nijar Muhammad Bazoum, wanda aka hanbare a makon jiya a wani juyin mulki da sojoji suka yi. Biden cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce Nijar na fuskantar babban kalubale ga demokaradiyyarta. Al'umman Nijar na da 'yancin zaɓar shugabanninsu, sun bayyana ra'ayinsu ta hanyar zaɓuka na gaskiya da adalci, kuma dole ne a mutunta hakan, in ji Biden. Yau Alhamis ne ake sa ran tsohon shugaban Amurka Joe Biden zai wato Donald Trump zai gurfana a gaban wata kotun tarayya da ke nan birnin Washington domin fuskantar tuhuma kan yunkurinsa na yin watsi da faduwar zaben shekarar 2020.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato ta da rabi agogon Najeriya da Niger, wanda zai yi daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kuwa madadin Sarfi Lahashin Gumel da ya karanto labarai, da Mr. Des da ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau Mr. Patrick, Hawa Sharif ke muku, fatan alheri sai anjima.